أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باقيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم بدعوة أولا يمتينا ران العربة أيو 22 غوات رمضان جرى دبو تيادة ليه دودة 40 بقي واندي ذو دي دي دا غوما غوما نيو وشاتا شاتا غوات أكو ميلادية دبو بيدا 26. A gabanin mu fara tafsiri akwai tambayoyi kamar haka. Wannan yana tambayar hukuncin kunna alkur'ani a MP ko radio ya tayi a gida ba tare da kashewa ko dan neman lada da falala, kuma ana maganganu sai dai ba a maganganun da su dace ba. A mutum ya kunna karatun alkur'ani yana yi, to abinda ake so ya zama ana saurare, dan daga cikin manufar karanta alkur'ani akwai sauraron abinda Allah yake faɗa. Wa idza quri alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Da haka ba laifi dan mutun ya kunna a radio ko MP3 ko a motar shi yana saurari, yana bin abinda, yana jin abinda ake karantawa, wannan babu laifi. A aiki ne zai samu lada a kai domin yana sauraron littafin Allah ne madaukakin sarki. Amma a kunna haka kullun a guri a rufe a tafi ba kowa a ciki, to abin da yafi a bashi, abin da yafi ba kada a yi haka din shine abin da yafi. A kunna kuma ana maganganu wannan ba daidai bane sai a kashi, ko da wasu irin magana ake domin su ake ana karatun alkur'ani a saurara a ji abin da ake karantawa. Da haka idan har za a kunna ana maganganu, to ba daidai bane sai a kashi, sai a kunna lokacin da aka gama waɗannan maganganu din dan ya zama an saurara abin da ake ji. To tambaya ta biyu ce hukuncin wanda idan yana sallah fitsari ya dinga biyo masa wani lokacin, idan yana nufin yana da cutar da bai iya rike fitsarin haka yake koyaushe, to wannan haka zai yi sallah, sai dai kowace sallah in ya tashi zai mata alwala, ba zai wadatu da alwala guda ɗaya ba, sai zai yi sallar magariba kuma ya isha da guda ɗaya, zai wa kowace alwala kowace sallah alwala, kuma ya yi kokari ya tsayar da bawalin kada ya dinga zuba kasa ko da wani abu zai sa ya tare, tunda ya riga ya zama cuta ce rashin lafiya ce, to fattakullaha masarratu, haka Allah ya ce ku kiyaye dokokin Allah iya iyawarku, to haka zai yi. Amma idan kamar yadda ya ce wani lokacin, ma'ana ba cuta ba ce, akwai lokacin da bawulin ba zai fito, misali idan ya je bawuli kila yana iya ɗaukan minti 10 bai fitar da wani bawulin ba, to kaga yana da tsakanin da zai iya yin sallah, to kaga nan ba za a ce yayi sallah bawuli yana zuba ba, tunda akwai lokacin da baya zuba, to sai ya kokari ya kiyaye me yake hana shi zuba. Idan ya zama ne idan yayi ne baya dadewa, me kun yi bawali ya dau awa biyu awa uku bai kare ba kila da yayi zuwa minti 15 sai ya kare, to kaga wannan da lokacin sallah yi dab da za a tada sallah sai ya alwala, sai yadda zai zo har a gama sallah din ba tare da ya fitar da wannan bawali ba, kuma sai je ya nemi magani domin cuta ce, kuma zai iya dacewa ya samu magani kamar yadda muka sani. Wannan yace na ji ka ce ba a barin aikin alheri don gudun riya, barin hakan don gudun riya shi ma riya ne, to ya alakar shi da koyi alheri a don gudun riya, har al'umma da ake wa suna ganin ba a yi don ba su sani ba, sai kuma ma'ana yana cewa kamar jin daɗi bayan bayyana koyayyen alherin da mutum ya yi nufi, to yana nufin ya shiga riya, a'a barin aiki dan tsoron riya, wannan shine malamai suka ce riya, saboda in tafiya ce tafiya to mutum zai ba aikin alkhairi, da a duk lokacin da ya yunkura zai shi dan zai ce masa riya za su sai ya bari, amma koyi aikin alkhairi shine asali cikin mutanen da manzo Allah ya faɗa za a yi musu inuwa ranar da babu inuwa sai ta Allah, cikin mutane bakwai da manzo Allah ya faɗa, sai ya ce wa rajulun tasaddaqa bi sadaqati fa aqfaha hatta la ta'lamu shimaluhu madha tunfiqu yaminu, manzo Allah ce da mutumin da yayi sadaka ya koyi ta har hannunsa na hagu bai san bai dama ta ciyar ba saboda yadda ya koyi kina ya ci ta yadda ya koyi sadaka kun ga Allah koyi sadaka ba laifi bane Allah yace in tukhfu sadaqat fa ni'mahi in tubdu sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum Allah yace in kun bayyana ba da sadaka ma da Allah da wannan dai da niyya kyakkyawa in kuka koyi ku ba ma wadata to she fi alkhair dan haka koyi ibada dan gudun kada shi dai ya gani wannan ba laifi bane ma'ana afwan dan gudun kada ya ta shiga wannan ba laifi bane ba abu asali ma koyi ibada shi yafi dan shi ne mutum zai fi samun nutsuwa in kuma ibada ta fito sadaka yake a goye ba san yana yi ba san wa yake yi ba sai kuma Allah ya bayyana da wannan abu mutane suka ji dadin wannan alheri to wannan bai bata masa ayyukan sa na lada domin manzo Allah ya ce bushara ce mata alkhairi ga mu'mini yana yin ayyukan sa dan Allah kuma wannan ya sa ya samu karbuwa a gurin mutane mutum yana bin mutum bashi zai kai masa kyauta sai ya ce masa ya bar masa bashin wanda shi da nufin dama ya niyyar ya bashi kyauta to inda dama kyauta ne ya bashi kuma yace ya bar masa ba komai abinda dama malamin ke magana kada ayi haka a babin zakka mutum ya fidda zakka sai duba wa yake bi bashi sai ya ce wani ina banka bashi eh to ga zakka na fitar ina banka 100,000 to ga 100,000 to biya da bashi na to wannan hila ce dabara ce wannan ba a san haka idan kana bin mutum bashi ko da ka bashi zakka ka kyale shi sai ta sarrufi da zakar yadda ka bashi in ya biya ka wannan ruwan shi in kuma bai biya kai ba wasu bukatun shi wannan ruwan shi amma kai wannan to hila ce dan akwai masu irin wannan da suka fidda zakka duk waɗanda suke bi bashi suke kallo ina bin wani to su kuma zai dinga bi yana ba kuma yana karɓar kuɗin shi ta baya to kaga wannan ya zama wata hila da baya dacewa mutum yayi haka ba daidai bane amma dan kyauta ai kyauta dama wani abu ne da ba a wajabta maka ba abu ne mai kyau da haka in ka ce ya rike bashin da kake bin saka ban mai shi kyauta ba da ya fi bashi kuma abu ne mai kyau a yafiya mutum bashi wanda yace za mu iya yin li'ani tsakanina da abokaina kan cewa duk wanda yake tafarki na gaskiya Allah idan ya tashi bashi ka haihuwa ya sanya su tashi akan gaskiya akan gaskiyar ko da babansu ne wanda dai da nufin tashi akan abin da baban su yake kai ko in na fahimci abin da yake so yace ba a cewa li'ani ana yi tsakanin miji da mata ne in ka dan ce li'ani to tsakanin miji da mata mijin da ya tuhumci matarsa da zina kuma bai da cizo kuma shi yana tuhumta da cewa lallai mazana ce ya ce ko ta zo da ciki ce ba nashi bane ko da yake ba nashi bane to shi ne suke li'ani sai zo su li'ani kamar yadda Allah ya bayani cikin suratul nur ke rantsuwa kuma sai su rabu da kuma ba za a danganta shi ga uban ba sai dai a danganta shi ga uwar shi kenan kuma za su rabu amma kila kai abin da yake so mu la'ana inan ne ne ya ana ka tsine masa ya tsine maka ko ku tsine a kanku wannan ba daidai ba ba dai ba bukatar haka ba bukatar sai ka tsine a kanka da iyalanka ko kaza da kaza har ma ƴaƴan naka da kallon kanka kullum abin da ake so ka dinga addu'a ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu tafarki madaidai wannan addu'a ake so ka dinga yi in kai haka ka bude ma'anar addu'a da yau abin da yake ba daidai bane sai Allah ya shiryar da kai zuwa abin da yake daidai kana iya waye gari kana abu kana ganin daidai ne amma ya zama kuskure ne to wannan addu'a da yake sai Allah ya daura ka shi sa cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ka ga akwai ihdina limaktilifa fihi min alhaq bi idhnik ihdina ya Allah ka shiryar da mu zuwa ga abin da aka yi sabani a cikin zuwa ga abin da kake so to wanda ya kamata a yi amma ba maganar wani a yi mula'ana tsakanin ku da juna ubangiji Allah ya dace da muna cikin suratul ghafir a jiya mun ci akan aya ta 50 insha Allah ta'ala yanzu mu tashi kan aya ta 51 bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna lananṣuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad yawma la yanfa تَدَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ.
نعم الله يشي إنا حقيقة مو لننصر رسلنا منا تيمكم من ذنم منا باس نصر والذين آمنوا دولاً دفتكي إيماني في الحياة الدنيا أرأي والدنيا ويوم يقوم الأشهاد يقوم رانا الدشيلو ذات الصيح يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم رانا الظالمين حنزر صبايا مسعنفاني ولهم اللعنة سنة دكما سين واتا تبتا كنسو ولهم سوع الدار كما سنة دممونا جدا وبنجي الله مدعو كتن سركي بانيا قيا منا إذن هذين دذي فارو ماذا يوم تنظر لنجا جاية دجونا رانا شاشن الكيامة عشكين متا فكان مبيا دون أن دعك بي دكما يدى الله يمنى بيانا شوى باب رنبومي ألانا zasu nemi a danga musu rangwami ko da yini guda ne to amma kasancewar Allah ya aika manzanni manzannin sun nan sun zo da ayoyi sun kuma kira su zuwa ga waɗannan ayoyi sun bayyana musu gaskiya suka yi imani to da haka duk wani kirayi kira da zasu ba zai amfani ba to kuma sai Allah ya jiyo bangaren abin da yake na mu'minai inda an ba mu kissar Fir'auna a baya da mutanen shi da Annabi Musa to sai Allah yake faɗa mana cewa sunna ta Allah shine Allah yana taimakon manzannin shi inna lanansuru rusulana hakika muna taimakon manzannin mu fil hayati wallazina amanu da waɗanda suka yi imani muna ba su nasara fil hayati dunya a rayuwar duniya to anan tambaya za ta zo kamar yadda Imam Ibn Jarir ya kawo cikin tafsirin shi shi ma Imam Ibn Kathir ya kawo wannan tambaya shine mutum zai iya tambaya shi to wasu daga cikin annabawa an kashe su kamar Annabi Yahya da Annabi Zakariya da Sha'iya sauran waɗanda malamai suke ambatawa irin Yahuda irin annabawa wanda Yahuda suka kashe wasu kuma aka kore su da garurukan su kamar Annabi Ibrahim sai da hijira kamar Annabi Isa an kama shi za a kashe Allah ya dauke shi bar rafa'ahu Allahu ilayhi to wani zai tambaya to ina taimakon da aka ce anan aya ta ce hakika muna taimakon manzannin mu da waɗanda suke imani fil hayatid dunya a rayuwar duniya to ga waɗanda aka ce ga waɗanda aka kora da garuruwan su ga waɗanda aka hana ko aka yi musu wani abu wanda yake ba daidai ba to ina taimakon to anan ne Ibn Jarir ya kawo amsa guda biyu Ibn Kathir ya ambaci waɗannan amsoci guda biyu amsa ta farko zai iya zama wannan bayani na Allah na cewa muna taimakon manzannin mu kharaja makharajal ghalib ya fita a babin abin da yafi yawa ma'ana ba ana nufin duka ba sai zama mafi yawancin manzannin Allah suna samun taimakon Allah a rayuwar duniya ba a iya musu abin da za a yi musu amma wasu ana iya kaiwa a kashe su wasu ana iya zuwa a kore su daga inda suke sai zama ya fita kharaja makharajal ghalib amma ana nufin ba'd sai wannan kuma a roka akwai irin wannan za a yi magana amma ba ana nufin duka ba ana nufin wani yanki akwai shi a babin balaga na larabci ta yadda ake yi talakin kul wa yuradu bihi juz a yi talakin abu gaba ɗaya a saki kalma tana da sunan abu gaba ɗaya amma ana nufin wani yanki Allah ya ce faqra'u ma tayassara min alquran faqra'u ma tayassara min alquran karanta abin da ya tsawaka daga alqur'ani ko kuma fadin Allah madauka ko kuma fadin Allah wa inni kullama da autuhum li taghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim annabi nuhu yace ya Allah duk lokacin da na kirawo mutane na dan kai musu gabara sai su sanya ɗan yatsun su fi azanihim cikin kunnuwa al'usbu ala rabbi shine ɗan yatsa gaba daya tun daga ma'ana barkon ɗan yatsa zuwa karshen shi to Allah ya ce ja'alu asabi'ahum suna sanya ɗan yatsun wanda kuma yanzu in ka dau dan yatsan ka a kunne dan guntu ne zai shiga ba zai shige gaba daya ba amma zai aka ce suna sa ɗan yatsun kamar ɗan yatsun duka suke sawa to ba duka suke sa bane min babi itlaqi li juz'i wa yuradu bi min babi itlaqi li kulli wa yuradu bi juz da haka suka ce anan da Allah shi inna lanansuru rusulana hakika muna taimakon manzannin mu sai aka ce ana nufin mafi yawancin su waɗanda aka ce sun samu taimako amma dai an kai ga gare su har an kashe su to wannan amsa ta farko kenan. Amsa ta biyu ya zama abinda ake nufi da taimako din shine al-istifaru lahum mimman azahu, a taimake su akan waɗanda suka cutar da su, sawa'un suna nan annabawa, suna nan da ransu, ko kuma bayan ba sa nan ko bayan sun ba duniya. Allah ya rama musu abinda wanda suka cutar da su suka yi musu. Kamar yanzu in ka kalli abinda ya faru, misali wasu daga cikin annabawan Allah bayan ba sa nan Allah ya kawo taimakon, Allah ya saukar da taimakon. Annabi Nuhu ya ɗebi mutane ya tafi, sannan aka halakar da waɗannan. Da suka ce waɗannan shi ne taimakon da ake nufi, taimakon zai iya zama suna nan ko ba sa nan. Sai suka ce kamar yadda wanda suka kashe Annabi Yahya da wanda suka kashe Annabi Zakariya da Sha'iya sun kashe annaba, amma daga baya su ma an kama su an kashe, an wulakanta su, Allah ya tozarta su. Dan me? Saboda maƙiyansu ma sun kama sun kashe sun wulakanta su. Kun ga Allah ya taimaki annaban kenan. Amma yaushe bayan annaba sun riga sun wuce? Sannan suka ce kamar wancan sarki da ya zamani da Annabi Ibrahim, wanda ƙarshe Annabi Ibrahim ya yi hijira, suka ce shi ma ai daga baya Allah ya kama shi. Amma ai kaga ba a lokacin Annabi Ibrahim yana gurin ba, daga baya Allah ya kama shi. Haka nan waɗanda suka tsire, suka kama Annabi Isa da Eliya za su tsire shi, Allah ya ɗauke shi. Su ma Allah bai kyale su ba, daga baya Allah ya sallaka Romawa a kan sun wulakanta su sun cozarta su. Wanda ƙarshe shi kuma Annabi Isa zai zo ƙarshen duniya kamar yadda ya inganta a hadisi. Suka ce to wannan shi ne abin da aya take nabi, inna la nansuru rusulana, hakika mu muna taimakon manzanninmu ko dai a take ko bayan sun shuɗe ko kuma lokacin suna rayu. Allah yana ba su taimako, Allah baya kyalewa. Kamar wanda zai kashe wani ne sai ya kashe mumini, da yakin ba a kama shi ba, amma daga baya sai Allah ya kama shi, dora mai wata musiba da bala'i ta afka masa. Kaga wannan mumini dai Allah ya kama shi taimako, amma lokacin da ya riga shi ya wuce. To suka ce yace wannan shine abin da yake amsa ta biyu. Sannan ya ka hadisi a cikin Bukhari daga Abu Huraira, Allah ya kara masa yarda, zan daga Allah madaukakin sarki, hadisi ne Qudsi. Allah yana cewa man adali waliyan faqad barazani bil harb wa faqad azantuhu bil harb, duk wanda yayi gaba da waliyi na Allah ya ce to ina mai shi lai zuwa iyaki. Amma kaga wani zai gaba da waliyin Allah kila mai kashe shi kila cutar da shi. Amma wannan abin da Allah ya faɗa din sai ya kasance taimakon yana nan da zai zo, da haka abinda suke son su gaya mana wannan taimakon da Allah yake muminai da waɗanda suke manzannin shi, ba lallai ya zama ya zo a take ba, zai iya zuwa daga baya, amma Allah baya kyalewa. Shi yasa Allah ya halakar da mutanen Annabi Nuh, ya halakar da Adawa, ya halakar da Samudawa, ya halakar da mutanen Annabi Nuh da mutanen Madiyana da makamancinsu. Sannan Imam Suddi yana cewa babu wani annabi da Allah ya aiko, babu wani manzo da Allah ya aiko, sannan mutanen shi suka kashe shi, aw qauman min almu'minin, ko wasu mutane mu'minai da suke kira zuwa ga gaskiya, sannan mutanen su suka kashe su. To wannan karnin ba zai tsaya ba sai Allah ya kawo wanda za su daukan sa, za su taimaki wadancan wanda aka kashe. Ana yana cewa kamar sunnar Allah shi duk manzon da mutane suka kashe shi, ko mu'minai masu da'awa zuwa ga Allah mutanen su suka kashe su, to wannan karnin ba zai wuce ba sai Allah ya kawo waɗanda za su taimaki waɗancan mu'minai ko su taimaki waɗancan annabawa, sai su zo su bi bayan jininsu, su ma su kashe waɗancan ko su lalata waɗancan wanda suka cutar da wannan bayan Allah. To shi ne ya ce wannan shi ne abin da ake nufi da taimakon Allah ga manzannin shi. Da haka annaba da mu'minai ana kashe su a duniya, amma wannan zai nuna ba su ci nasara ba. Dan an kashe annabi ba ya nuna bai ci nasara ba, na ɗaya dai ya mutu akan abin da yake kai na imani, na biyu kuma Allah zai ɗaukan mai fansa, to wannan shi ne cin nasara da ya samu. Shi ne anan Ibnu Katsir ya ce haka Allah ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi akan wanda duk suka saba musu suka yi jayayya da su, wanda suka karyace manzon Allah suka yi jayayya da manzon Allah. Amma sai da Allah ya zo ya ba manzon Allah nasara, kalma Allah ta zama hiyal uliya wa kalimatul ladina kafaru subula, kalma Allah ta zama itace madaukakiya, kalma kafirai ta zama kaskakiya. Wannan kuma addinin manzo Allah ya haukan dukkan addinai gaba daya. Manzo Allah sai da Allah ya umarce shi da yin hijira, yayin hijira zuwa Madina, sannan a can Allah ya bashi mafi maka mutanen Madina al-Ansar, sannan a ranar Badar Allah ya bashi dama ya sassare waɗannan mushrikan aka karkace su, Allah ya bashi nasara ya kaskanta waɗancan mushrikai aka ce manya-manyan su aka kama waɗanda za a kama, sauran kuma suka gudu. Sannan daga baya kuma Allah ya sake cika manzon Allah burin shi, aka shigo garin Makka aka karye gumaka aka bude garin Makka, musulunci ya shiga ta zama gari mai alfarma, daga ranar ya zama kafirci ya fita da garin da shirka. Sannan banda nan kuma aka bude wasu garuruwa a Yaman, lokacin musulunci bi ya tafi nan manzon Allah ya tura sahabban shi har guda biyu, Abu Musa al-Ash'ari manzon Allah ya tafi tura shi Yaman, haka nan Mu'adh bin Jabal manzon Allah ya tura shi Yaman. Kun ga a lokacin da musulunci ya je, kafin manzon Allah ya bar duniya sai da jawdan musulunci ta kafu, ta yi ƙarfi ya zama ana tsoron musulunci da musulmai, mutane suka shiga addinin Allah a kuwajen ƙungiya-ƙungiya. Sannan Allah ya karɓi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bayan shi kuma Allah ya bashi kalibobi, suka ɗora kan abin da manzon Allah ya yi, musulunci ya ci gaba da yaduwa. Ka duba zamanin sai jina uba, inda musulunci ya karya daular Farisanci a ma'araka ta Qadisiyya, aka karya daular Farisanci musulunci ya shiga. Sannan Amr bin al-As da sahabban da suke tare da shi suka kwararo garuruwan Sham, suka gama suka kwararo suka taho Misra, musulunci ya shigo nan. Zamanin sayyidina Usman aka ci gaba da yi har musulunci ya tsallaka, lokacin khalifa Dauda Umayya aka ci gaba da futuhat, musulunci ya tsallako ya shigo Afirka, aka shigo ta wajen Qayrawan, tun daga Misra Qayrawan wani bangare na Tunusiya inda suke kira Ifriqiya a wancan lokaci, haka musulunci ya ke tafiya yana tahowa. To wannan duk shine irin taimakon da Allah yake faɗa, duk yana cikin irin taimakon da Allah ya baiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Har zuwa yau kuma addinin musulunci shine mafi daukaka. To wannan shine abinda ake kira taimako din, da haka babu sabani, babu wani wanda zai ce wai ga wani manzo ko ga wani mumini Allah bai taimake shi ba, Allah yana taimakon manzannin shi da mumini a wannan rayuwa din. Sai Allah ya ce wa yawma yaqumul ashhad, da ranar da shaidu za su tsaya, ita ce ranar tashin alkiyama, shi ma anan Allah zai taimaki muminai. Al ashhad shaidu, suka ce shaidu din nan akwai annabawa, annabawa suna ba da shaida kan mutanensu kan sun isar. Sannan kuma akwai muminai, al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas fa kayfa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika 'ala ha'ula'i shahida. Kun ga yaro da kenan kowace al'umma za a zo mata da mai shaida. Sannan a cikin masu shaida na akwai mala'iku, wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid, akwai mala'iku domin duk abinda mutum yake akwai mala'ika mai gani mai rubutawa. Ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid, akwai mala'ikan da yake raqib yana lura kuma atid yana gurin, to suwa za su bada shaidu. Sannan uwa uba kuma su kansa jikunan mutane, in kabiri yace bai yadda da shaida sai daga karan kanshi ba, kun sa ga kabiri zai faɗa ranar tashin kiyama yace ya Allah ni ba zan karɓi wata shaida ba sai wanda ta fito daga gare ni, shikenan sai Allah ya rufe bakin shi sai kaba da hannu da sauran jiki su yi magana gaffai. To duk wannan su ne a shatin ranar shiru za su tsaya, domin ranar babu wani zalunci, kowa zai tafi da hukuncin da aka yi masa a kan ya san shi ma ya cancanta ba zalunci shi ba. Walahumul la'ana, sai Allah ya ce yawma la yanfa'u zalimina ma'ziratu, ranar da azzalimai kafirai uzurinsu ba ya amfani. In an ba su dama suka ba da uzurin ko suka iya yin magana, to a ranar abinda za su faɗa ba zai amfani su ba, dan ba za a karɓa ba saboda uzuri ne na ƙarya, ba za su faɗa abinda yake na gaskiya ba. Akwai lokacin da ba za ma a ba su dama ba balantana su ba da uzurin, akwai lokacin kuma da Allah zai ba su dama su buɗe bakin su za su ba da uzuri, to uzurin in sun bayar ma ba zai amfani ba, dan uzuri ne na ƙarya. Walahumul la'ana, sannan la'anta ta tabbata gare su, shine korewa daga rahmar Allah. Sannan walahum su'ud dar, suna da mummunan gida shine wuta, da haka anan za su zauna saboda me? Saboda wannan mummunan aikin da suka yi, to da haka abinda za su game da shi. Wannan ayoyi da muka karanta na farko akwai bishara ga Annabi sallallahu alaihi wasallama da kaulan mu'minai da suke tare da shi, cewa sani ke makon Allah yana tare da su. saboda sunna ce ta Allah yana taimakon manzanni da haka manzan Allah ma ba zai fita daban daga cikin manzanni ba Allah zai taimake shi haka kuma mu'mini Allah yana taimakon ku da haka bushara ce gare su na cewa suna tare da Allah Allah ba zai bar su ba sannan a cikin waɗannan ayoyi har wa yau akwai abin da yake na tsoratarwa shine ranar tashin alkiyama ba wani uzuri da mutum zai bayar wanda bai bi Allah ba bayan Allah ya aika masa da manzanni hujja ta tsaya akan shi bayan an karantar da shi an girmantar to uzurin shi ba zai mai amfani a lokacin da zai bada uzurin ba da haka inuwa da abin da Allah ya kaddara ya rubuta to zai same shi babu makawa sai Allah ya shine
ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار
نعم الله يشهد ولقد آتينا موسى الهدى حقيقة من بيوى النبي موسى شريا وأورثنا بني إسرائيل الكتاب مكذادر ولبني إسرائيل لشهد هدى شريا وذكرى da gargadi da tunatarwa da wa'azi li ulil albab ga masu hankali fasbir kai hakuri inna wa'dallahi haqqun hakika tabbas alƙawarin Allah gaskiya ne wastaghfir li dhanbika ka nemi gafarar zunubanka wasabbih bi hamdi rabbika kai tasbihi tsarkakewa tare da godewa ubangijinka bil ashiyyi da yammashi wal ibkar da kuma safiya Allah madaukakin sarki yana ambato mana irin nasara da yake ba manzannin shi cewa da kadi ataina mufal huda Allah yake mun baiwa annabi Musa shari'a shari'a ma'ana mun baki abinda zai shiryar da mutane mun baki abinda yake na at-taura wannan at-taura shari'a ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur Allah madaukakin sarki ce mun saukar da at-taura a cikin ta akwai shari'a da haske shine Allah yake faɗa anan domin ta kunshi bayani na abin da Allah yake so hukunce-hukunce da kuma yadda za a bauta wa Allah da kira zuwa ga bauta wa Allah da haka wannan shi shari'a Allah shi kuma ba shi wannan shari'a wa ataina musa alkitaba wa ja'alnahu hudan li bani isra'ila alla tattakhidhu min duni wakila Allah yake mun baiwa annabi musa littafi muka sanya shi shari'a shine anan Allah yake mun baiwa annabi musa shari'a wannan ma nau'i ne na nasara nau'i ne nan tsara ga manzanni Allah ya datar da su ya shiryar da su zuwa ga abin da yake daidai wa aurasna bani isra'ila alkitab mun gadarwa da bani isra'ila littafi wannan littafi shine at-taura suka dinga gadan shi yaya da jiko da jikoki da wanda suka biyo baya haka suka dinga gadan wannan littafi na at-taura wanda wannan ni'ima ce Allah ya ba su littafi wanda yake a ciki akwai shari'a kun ga wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta da abin da yake alqur'ani za Allah shi mafi girman abin da aka ba shi na aya shi ne alqur'ani kuma shari'a ne da duk wanda ya bi shi to zai kai shi ne zuwa ga aljanna zuwa ga tafarki madaidaici to dan haka littafi Allah ya baiwa al'umma littafi to baiwa ne da nasara da taimako to bani isra'ila an ba su littafi annabawan da suka biyo bayan annabi Musa suna ta amfani da taura kamar yadda aya ta gaya mana inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkum biha an-nabiyuna alladhina aslamu للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله لذلك التوراة كما سنة سحر النبي عيسى ليزو لك دا التوراة تبسيلي أنقارا بيد إنجيلا لذلك كما بيند أن لا يسنى التشيء أقوي التوراة ويعلمه الكتابة والحكمة والتوراة والإنجيل لذلك دا كما بيند آخر أن تدى أن لا يسنى النبي عيسى أقوي التوراة وأن لا يسنى من قادة موسى دوانا لشابه هدى ينا بشريا وذكر كما وعد لأولي الألباب كما صحن كلي لما صحن كلي سوسكي كرقم وعزي سوسكي عمقان وادش دون لذينا واسد وعزي لشناتر ولكرنتر وتبيد عن كلي شيمي عن كلي عن شيء الله يأتي سي كرقا من ذا الله يأتي سي كرقا سي برع بلي شي سي سورتا أما وان لبيد عن كلي سوسي واسد وعزي يكي كرقا سوسي الله يشوى من ذا الله فصبر كيحقلي ana fuskantar da magana ga manzon Allah kayi hakuri akan abinda waɗannan kafirai suke yi maka, kayi hakuri akan wannan da'awa, kayi hakuri akan jajircewa wajen riko da wannan addini. Da haka Allah yake, manzo Allah yayi hakuri, inna wa'dallahi haqqun, alƙawarin Allah gaskiya ne, wanda karka gaza alƙawarin da Allah yayi na ɗaukaka wannan addini to gaskiya ne, kuma Allah zai cika alƙawarin, zai ɗaukaka kalmar da ka zo da ita, kalmar shahada, zai sanya kyakkyawan ƙarshe gare ka da waɗanda suka bi ka. Wannan kuma Allah baya saba alƙawari, da haka inna wa'dallahi haqqun, nan ana ba manzon Allah lallashi, kuma ana tabbatar da cewa addinin musulunci shine gaba. Da haka duk wannan abin da suke yi to al-aqiba wal aqibatu lil muttaqin, kyakkyawan makoma yana ga masu tsoron Allah. Sai Allah ce wastaghfir li dhanbika, ka nemi gafara ga zunubanka. Allah ce wastaghfir li dhanbika, nan malamai sun tattauna suka ce li dhanbika, to ya manzon Allah yana da zunubi da zai nemi gafara? Wasu malamai suka ce ana nufin saghair, kananan abubuwa, kananan laifuka, ba kaba'ir ba. Annabawa bil ijma' Allah ya kare su daga bada cikin kaba'ir, amma saghair an yi sabani, suna iya yi ko ba sa iya yi, akwai sabanin malamai. To wanda suke ganin saghair zai iya faruwa gare su, suka ce to shi ake nufi wastaghfir li dhanbika. Wasu suka ce a'a, wannan ba ana nufin zunubi irin zunubi na wanda ba annabawa ba. Sai manzo Allah zai yi irin wannan, amma akwai abin da zai yi, amma da ba shi ya bishi ya fi abin da suke kira sharkul auda. Amma manzo Allah ya munafikan da suka zo suna neman izini ba za su ji yaki ba, in wannan ya zo ya zauna ya ce a yi min izini ba zan ji yaki ba, gidana akwai matsala, manzo Allah sai je ka. Sai Allah ya ce afallahu anka bima azilta lahu hatta yatabayyana laka allazina sadaqu ta'lamu al-kadhibin. Allah ya ce afallahu anka, Allah ya yi maran gwanzo ni ma azinta lahu, dan me kai musu izini? Kaga wannan yana daga ba a yi izinin ba shi ya bi, to amma kin da yi afallahu anka, to irin waɗannan suka ce shine abin da ake magana. Almuhim akwai bayanan malamai a karkashin irin wannan, kamar fadin Allah ne yaghfir Allah laka ma taqaddama min dhanbika. To irin waɗannan ayoyi ne muke faɗa cewa masu guguwar ƙaryata hadisai in suka zo irin waɗannan ayoyi ba dan ayoyin alqur'ani bane ƙaryata za su ce ai an shi mutuncin annabi. To amma ba yadda za su yi da irin waɗannan ayoyin, dan alkur'ani ne duk wanda kuma iri waje fili ya zo ce bai daɗa alkur'ani ba kafiri ne, ba wani musulmin da zai tantama kan kafirci. To amma tun da hadisi ne suna ganin akwai wanda bai san ma me ya hadisi ba sai su karyata su yi gaba. Shi ya sa suna da matsala idan mutum ya karyata hadisai da sunan cewa sun ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam, alhali ba haka ba ne, to ya zai da irin waɗannan ayoyin? Idan har ya iya bayanin waɗannan ayoyi to waɗancan hadisan ma malamai sun iya bayani, yadda ya yi bayanin aya tafi-tafi yana ganin ba matsala a ciki, to haka hadisan da shi yake ganin da matsala ingantattun kuma malamai suna ganin ba matsala kuma sun yi bayani. Da haka sai dai ya fi yadda. To da haka a nan Allah ya ce wastaghfir li dhanbika, wasu suka ce ana magana ga annabi ne amma ana nufin al'ummarsa. In har an ce wa manzo Allah istaghfir li dhanbika to ina ni ina kai? Kaga min babu aula ba sai an gaya mana ba. Domin kana jin an ce manzo Allah ne ya yi gafara, to kai ka san kai ne min babu aula ka ne ya yi gafara. Domin shi manzo Allah din Allah ya ce inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Kaga Allah ya yi mai gafara gaba daya, kuma Allah ya yi mai gafara din. To amma ka ce wastaghfir li dhanbika, dan haka nan mu ake koyawa mu al'ummarsa ga abin da ya yi manzo Allah, to mu ma mu yi. Sannan aka ce wasabbih, kayi tasbihi shine ka ce subhanallah, ka tsarkake Allah bi hamdi rabbika, da gode wa ubangijinka, subhanallah walhamdulillah. Manzo Allah ya ce waɗannan kalmomi guda biyu suna cika ma bainas sama'i wal ardi, abin da ke tsakanin sama da ƙasa, na lada kalimatani saqilatani ala al-mizan khafifatani ala al-lisan habibatani ila ar-rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Kalmomi ne masu girma da Allah yake so. Da haka sai bil asyi da yammaci, wal ibkar da safiya. A alashi shi ne yamma, daga lokacin la'asar har abin da ya kai dare. Ibkar kuma da safe daga lokacin alfijir har abin da ya kawo bullowar rana. Wasu suka ce waɗannan lokuta aka ce manzon Allah ya yi tasbihi a cikin, saboda lokuta ne masu girma masu daraja. Wasu suka ce ana nufin ma sallah, lokacin gabanin a fallanta salloli guda biyar. To ana yin sallah safiya, ana yi da yamma. amma ayoyin suna nan a matsayin tasbihi wanda kuma sunna ta zo da tasbihin da ake yi da yamma da wanda ake da safiya duk zikirin da kaji an ce ana faɗa da safi to yana farawa ne daga bayan sallar asuba zuwa kullowar rana bayan kullowar rana sai dai sai tarawih zikirin da ake yi da yamma yana farawa daga al'asar zuwa faduwar rana in rana ta bada sai dai tarawih wannan shine waɗannan lokuta a magana mafi inganci lokacin safe daga bayan alfajir kuma waɗannan lokuta ne masu albarka suna ɗauke da albarka masu yawa musamman bayan asuba lokaci ne da mutum bai fara shiga sangar duniya ba da haka lokaci ne da mutum ya gama bacci ya tashi kwakwalwarshi ta samu hutu to lokaci ne da ake so mutum ko hadda zai yi yana cikin lokaci mai kyau na karanta alkur'ani na hadda haka nan bayan la'asar rana ta yi sanyi shi ma lokaci ne mai kyau lokaci ne da mutum ya fara samun nutsuwa kai kawo ya rabu to da haka sai Allah ya ce manzo Allah ya yi tasbihi a waɗannan lokuta da a nan idan muka kalli ayar da kyau tana ba mu wani sirri sirrin ɗaukaka a rayuwa wanda yake san ɗaukaka a rayuwa ayar tana ba mu sirrin ɗaukaka a rayuwa ku duba tana maganar nasarar manzanni aka faɗi abinda aka bai wa annabi Musa sai Allah ya ce manzo Allah fasbir sirri na farko kenan hakuri duk wanda bai da hakuri to ba zai cimma riba zaman rayuwar duniya ba bin Allah ma sai da hakuri hakuri gida uku ne hakuri wajen bin Allah wajen yin da'a hakuri wajen barin saban Allah sannan hakuri kan abubuwan da Allah ya kaddara wa mutum wanda ba su da dadi waɗannan su ne binciken hakuri duk wanda ya hada wannan to ya zama mai hakuri kana hakuri wajen bin Allah kana jin cewa a jikinka da nauyi amma za a ce hayya ala salat ka zo kai sallah da kana jin yunwa ka hakura kana jin kishirwa ka hakura kai azumi din wannan din nauyi ne yanzu azumi hakuri ne ba abin da ke cikin azumi sai tsabar hakuri to sannan kana ji kana so Allah zai ce bayar dukiyarka raba ka ba da zakka ka dauka ka bayar to hakuri wajen bin Allah hakuri wajen barin saban Allah domin sako yawanci yana da zaki za ka sako zuciya tana son shi kame da manzo Allah ke kuffatun nari bi shahawat ita wuta an kewaye ta da abin da rage ke so to sai ka daure za ka bari ga abu kana so amma za ki tunda Allah ya haramta ka ka taba dukiya ce ba ta ka bukar ka taba ga wata harka ta taso kana yi za ka samu makudan kuɗi amma haramun ce sai ka hakura to wannan ke shike na biye kenan ke shike na uku hakuri wajen abubuwan da Allah ya kaddara a rayuwa marasa dadi to sirri na farko kenan da ayar ta ba mu na sirri bar rayuwar duniya da lahira hakuri fasbir inna wa'dallahi haqq sai wastaghfir li zambika istighfar wannan mun faɗe shi a karatun da ya gabata istighfar ku duba annabi Nuhu yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar sai faɗi mai yursilis samaa alaikum mijrar wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara to istighfari akwai sirri a cikin shi mai girma shi yayi istighfari yana ƙara lafiya yana ƙara arziki yana ƙara wadata yana ƙara shiriya to nan sai aka ce manzon Allah yi sannan sai tasbihi wa sabbih bi hamdi rabbika bil ashiyi wal ibka wannan zikiran na safiya da yamma da mutum zai yi da bayan sallah an gama sallah to waɗannan abin da yake gani suna ƙara dan adam lafiya suna ƙara dan adam ɗaukaka suna ƙara dan adam kwanciyar hankali da haka in mutum yana so ya rike wannan Allah ya gaya wa annabinsa mu kuma muna bayan annabi sallallahu alaihi wasallama da abinda Allah ya ce yayi to mu ake gaya mu ma mai koyi da shi sai Allah madaukakin sarki umarci manzon Allah da wannan to da wannan abuwa kuma ake samun nasara da haka dalilai ne da abinda suke kawo mutum ya samu nasara Allah ya umarci annabinsa da ya rike wannan yana yi da haka wanda bai haddace zikirin da ake yi da yamma ba zikirin da ake yi da safi sun ya samu ya haddace alhamdulillah za ga ruwa ya kuzo da su kala kala ba ana da jin sai kai duka ba in ka iya haddacewa yau in kai wannan gobe kai wannan in baka iya ba mu dace ka iya rikewa kai a gefe ga irin sayyidul istighfar da manzo Allah shi duk wanda yayi ya mutu da yamma yayi da yamma ya mutu a wannan yammacin to dan aljanna wanda yayi da safi ya mutu a wannan safi dan aljanna wanda da za ka yi da safi bayan asuba sai mutuwa ta riske mutum bayan azhar ko kafin azhar to zai shiga aljanna haka nan wanda zai yi shi bayan a sallar la'asar mutuwa ta dace shi da daddare kafin gari ya wani zai shiga aljanna kaga gashi amma sai wanda Allah ya dace shi yasa da wani sahabi ce ya rasulullah da yamu abin da zan yi in shiga aljanna in nisanta daga wuta sai manzo Allah ya ce laqad sa'alta an azim ka tambaya mu mai girma amma wa innahu la yasirun ala man yasarullah mai sauki da gurin wanda Allah ya sauke wa ya ka wannan zikiri yana da matukar amfani mutum ya haddace shi ya zama yana yin shi safiya da yamma yana yawan maimaita shi to mutum ya wannan sai ya samu a shiga cikin bayin Allah na kwari sai zama hakikanin mai ambaton Allah amma duk wanda ya zo ya haukaci a cikin da sharhi yana yawa ana zakiri to ba na manzo Allah ke na manzo Allah ba za ka zama haka ba za a ganka cikin nutsuwa da hankalinka da komai amma da cikin ai an sanya su cikin wata hanya ne har sun shiga jazaba inda yawanci masu irin wannan ma tarbiyyar da ake mutu za a ce za a yi wa mutum tarbiyya sanya shi a guri ba cikakken ci ba cikakken sha a ba shi wasu aura mai kai wani ma cikin duhu ake sa shi duk da ana yi a garin nan sosai zuwan sunna da karantarwar sunna aka rage wasu abubuwan ba zai yi ba ko ina za a yi ba da ana yi kullum mutum a ba shi wasu azkar yana yi ba abinci dan abin da za a ba shi mai kai ya kawo ba bai fi a jefa mai dan guntun bire da banda shi zai yi na ciki yanzu ra dan sa mai ruwa ya kurba sai a ce yi kai wai ba zai yi usuli ya yi fana'i ba sai ya kai lokacin da duk abin da aka nuna mai zai ce Allah ne to sai a ce yanzu ne ya yi usuli ya kai matsayin da baya ganin komai sai Allah amma wai a yadda yanzu muke rayuwa ka ce wannan baba ne wannan baba ce wannan mota ce wannan gida ne wannan kaza ne wannan dabba ce kuma Allah daban to wai ai yanzu ba kai usuli ba ba kai fana'i ba to kaga wannan tsafar kafirci ne duk wanda yake zikiri irin na manzo Allah zaka game shi a nitsi cikin nutsuwa da hankali ba zai zama yana yawo cikin kazanta ba kuma yana ife yana faɗa wasu abubuwa wanda ba daidai ba to wannan za su tarar cewa an kama wata hanya wadda ba ta annabi sallallahu alaihi wasallama ba da haka abin da wannan aya ta kunsa in mutum zai ɗabbaka babu shakka zai ga kyakkyawan sakamako duniya da lahira sai Allah ya ce
inna alladhina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير
نعم الله يشكي إن الذين يجادلون في آيات الله حقيقة وأن في جاية كم آيات الله بغير سلطان أتاهم بعد وتوجه لتزوم سباق in fi sudurihim ba abin da ke cikin kirazansu zukatansu illa kiburun face girman kai ma hum bi balighi Allah ya ce ba za su isa zuwa gare shi ba fasta'iz billah ka nemi tsarin Allah innahu huwa as-sami'ul basir hakika Allah shine mai ji shine mai gani ubangiji Allah madaukakin sarki sai sake dawo da mu kan abin da aya take cewa ya sura take cewa yawa kai sura tana yawan magana mujadala cikin ayatullah domin tabi'a ce ta kafirai kuma abu ne mara kyau sai Allah ya gaya mana yanzu ga abinda kuma mutum zai yi shiga cikin hukuma ku duba yadda Qur'ani yake bayan an yi maganar abinda zaka samu nasara fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashiyyi wal ibkar wana hanyoyi ne na samun nasara a rayuwa da samun alkhairi to kuma sai ake nuna ma ga kuma ɗaya bangaren da kada ka shiga shine mujadala cikin ayoyin Allah إن الذين يجادلون في آيات الله حقيقة وأن في جاهلية من آيات الله في الله يأتي سواد القوس كاوة مغانا قوس بشي ونن آيات سكر يتاسو بغير سلطان عتاهم ما تارد وتوجه لتزوم سبا وأن السبا شيء كما يتمكي وأن السبا شيء لازم دو وأن يأتي جاهلية من آيات الله أبي سجاهل في أبي سسر لي تزاق باب وتوجه تارد باير وأن دليلي أصم وأن to Allah ya bayyana hakikanin masu yin wannan in fi sudurihim ba abin da ke cikin kirazon su illa kiburun ba ke girman kai da ji da isa shi ya hana su karfi gaskiya shi sa suke jayayya da ayoyin Allah sai Allah ya ce ma hum bi balighi amma ba za su samu wannan girman kan ba za su samu abin da suke nema ba da haka wannan girman kai shi ya hana su bin gaskiya saboda suna ganin ai su ne sai ya za a yi muna manya a gari wani ya zo ya ce shi ne manzo a ulki alaihi zikru min bainina in za a cikin mukurin shi za a ce an yi wa wahayi bal huwa kazzabun ashir makaryaci ne mai ƙarya mai girman kai mai kaza Allah shi sai ya'lamuna gadan man al-kazzabul ashir Allah shi sujira za su san waye wanda yake da wannan sifa din kaga me ya hana su karfa shi ne girman kai da cewa ya za a yi ko ba mu ba haka nan za a gani duka mutanen annaba na ga musu mutanen annabi ho mutanen annabi no ma da rakat tabaka illa allazina hum araziluna ba wanda suke bin ka sai makaskantan mubadiyar ra'ayi wanda suke yan kauye ra'ayinsu ma ba a jin karfa bane ba su da ra'ayi mai kyau haka nan waɗannan mushrike suka ce manzon Allah ya za a yi mu zauna majalisin ka ga irin su Bilal baki bawan mu ga irin su Ibn Ummi Abd suna riga Abdullahi dan Mas'ud wanda yake mashiyayi ga irin su Suhaib ar-Rumi ga irin su wani ya za a yi mu zauna in kana so mu zauna tare da kai ka kori waɗannan babu karbin waɗannan Allah ya ce wala tasruki allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha Allah ya ce kada kore su to haka girman kai ne yake hana wasu karɓar gaskiya yanzu wani yana nan yana jin abin da ake faɗa daidai ne to amma yana ganin ya za a yi shi ya bi wani ya za a yi da'awa wani ya za a yi kirawa da haka shi yana ganin gwari shi ya nan yana ganin shi ya isa shi shi ne abin da Allah ya faɗa shi ba abin da ya hana su illa girman kai kuma ba za su kin masa ba to haka kuma duk wani mai kin gaskiya za ga wannan ne a tare da shi ba abin da yake sa ya ki gaskiya din face girman kai shi yasa din yadda za a yi karfe da ka zama mai girman kai kai ta kokari kana da dabtar da zuciya musamman in mutum yana da abin da zai girman kai dukiya kudi dukiya da arziki yana cikin abin da ke sa dan adam azawa Allah ya ce innal insana la yataga ar ra'atu tadu halaka an limaliya dukiya ta halaka da to dukiya tana ciki da haka in Allah ya baka dukiya kai ta kokari kana tankwasa zuciyarka ka zo sallar jami'i cikin unguwa ko da za ka haɗu da talaka da wani da wani da wani kar ka kalli wani da wani kalli ka zo bauta wa Allah ne in an yi mutuwa ki ka yi jana'iza da kai idan wani bai da lafiya cikin makota da yan uwa je ka duba shi ka dinga ba zuciyarka hakuri kana ladabtar da ita dan rai da ke gani in baka jan shi ko zai ja ka ne sai ana ladabtarwa wani malami yace idan yana tafiya sai ya ji kamar alamun girman kai mai shige shi ya ji kamar ko ya wuce wani ya ga ai ya fi wani ya wuce wani ko yana tafiya sama ko cikin wani ya ji a ran shi ya fi shi yace to sai in ladabtar da zuciyata sai in nemi wani masallaci sai shi a nunan bantakin masallaci a nunan sai shi sai ruwa sai in wanke bantaki ki dai in ladabtar da raina kana tafiya a motarka sai ga wani da tsohon mota yana fama sai ka ji a ranka ka fi shi sai ka ce a'udhu billah ka nemi tsarin Allah wannan jin da za ka yi in ka yi wasa sai ya ja maka matsala babba a rayuwa kana ganin kamar motar tsalau take ba kana wannan abin sai ya yi ba kana tafiya ya tafiya sai a waye gari mai wannan da ka gani ka rena kuma shi zai ba ka taimako dan Allah ya nuna maka cewa su mutane ma'adini mutane da ka san ma'adini kamar manzo Allah yake mutane da ka san ma'adinai na tsirrakin kasa haka mutane suke to sai ana tankwarar da rigar haka duk wani abin da zai haifa ma da girman kai ke kokari ka watsar da shi in zuciya ka tare ya maka nemi tsari ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim shi sa ka tashi wata rana a gida da kudin ka da ikon ka wanda ka tana galibi ka dau daska ka goge ta ka ji cewa kai ma bawa ne na Allah wancan da kake sawa yana yi maka Allah ne sai ya bukata shi a hannunka ba wai dan Allah ba ya san shi ba kai ma kuma ka tankwara zuciyar ka wata ran matar ka tana zaune ba karka da muka tashi kullun da kanka ka hada ruwan wanka ka aje bulat ka dauka ka je ka zuba kai ka in tace kake a bari yau hada kai ma ka ji cewa kana wa kanka manzo Allah yana cikin gida yana tinki yana tsatsar dabba da zai sha nonon yana daukar takalman sa ya tinki sallallahu alaihi wasallam to kai ma ka ji wannan yana tarbiyyantar da rai to mutum yana wa zuciyar sa kire ne yana ji cewa eh lallai ni dinnan ni ma mutum ne kamar kowa da haka abin da ya kamata in yi wannan in girman kai ya shiga mutum to gaskiya ma za ka zo bari ba wace ran wannan yaron da yake gani yana maka gadi ko yana karan maka rumfa ko yana share maka gida ko yana dan aikenka wace ran zai baka shawarar da take ba karama ba ce mai girma ce kuma da za ta amfane ka manzo Allah da aka tuna na Aisha ta gina na wannan na ifti da aka yi mata aiki wanda manzo Allah ya tambaya har masu aiki har barira barira zai wace a gidan amma manzo Allah ya tambaye ta me za ki ce saboda girmama dan adam da girmama shi to dan haka girman kai abu ne mai muni Allah ya gaya mana babu abinda ya hana su suke kokari ba sai girman kai amma Allah ya ce wa ma hum bi balighi ma hum bi balighi Allah ya ce ba za su samu wannan abin da suke nema ba dan ba za su cimma burinsu ba sai Allah ya faɗi magani ce fastaghfir billah ka nemi tsarin Allah shine abin da na ambata ko ya ka je dan na tuwa ne kana tafiya kana zaune kana kaza to ka ce a'udhu billah ka nemi tsarin Allah in ba haka ba shi dan sai ya tafi sai ya fatar da kai Allah ya ce innahu huwas sami'u hakika Allah shine mai ji in ka nemi tsarin Allah yana ji al-basir kuma shine hakikalin mai ganin abin da bayan yake yi dan haka idan kai aiki Allah yana gani to wannan aya tana gwada mana waɗannan ayyuka wannan jayayya cikin ayoyin Allah da kin karɓar gaskiya da girman kai su kuma suna tauye rayuwar dan adam su dan kofar da shi kuma mutum ba zai samu kubuta daga ciki ba sai ya bi hanyar da Allah madaukakin sarki ya faɗa sai Allah ya ce
la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqin nas walakin أكثر الناس لا يعلمون
يعني أشياء خلق السماوات والأرض هل اشتر سميد فالسي أكبر من خلق الناس تاجع لسمتان الجرمى ولكن أكثر الناس لا يعلمون في لمد يوم سمتان الخليبة أنا في أمان أي وقت أنك زريد أكي تفا ماذا سوء أكن تاشن القيامة لكن سنع جند أكي تفا ماذا سوء سنع كري تاشن القيامة سنع شاي أزائي متين يموتوا أئنا لمردودون في الحاسرة yanzu mun mutu za a dawo da mu bayan mun zama kashi mun rasa ciki da sauran irin abuwa to shine Allah ya ce la khalqus samawat halittar samai wal ardi da kasa akbaru min khalqin nas ta ja da mutane girma ku da kuke karyatawa da tashin alkiyama kuna cewa ba za a tashi alkiyama ba wannan tana isa kamar ko to me yasa kuke karyata kuna ganin Allah ba zai iya dawo da ku bayan ya halice ku to ko kallan halittar sama da halittar ku da ta sama wace ta fi girma wannan wani abu ne da yake duk mai hankali ya san ba za ka hada halittar mutum da ta sama ba saboda mutum nawa ne waye san adadin mutum da sama ta lullufi waye san adadin mutum da yake rayuwa a bayan kasa a wannan duniyar da muke rayuwa a yau wannan kasa da muke taka waye san adadin mutanen da suke rayuwa a kanta to kaga ashe kenan ta fi girma ta ba mutum girma kuma me waye ya san hakikalin ta waye ya san hakikalin sama da girman ta duk inda zaka yawo a duniya ba randa zaka zo ka ce ai mun je wani guri mun tada ga sama ai mata kila an tokari ta babu amma kai dan adam zaka gini duk yadda aka yi da kwarewa da ci gaba da shi an yi mata tokari sai an yi kariya sai ma an zo da sai an auda kariya zaka dauka ko ba zai dauka ba kaza da kaza amma ka dubi sama da girman ta kuma da halittun da suke ciki Allah kadai ya sani za Allah yake a sama ba wani gurbi na daidai da yan yatsu hudu face akwai mala'ika a gurin wannan sama ta duniya kuma dabbobi suna tashi tsuntsaye suna tashi su yi tafiya a cikin ta tafiya mai nisa bal ma abu ne sananne akwai tsuntsayen da suke yin hijira daga wani guri zuwa wani guri duk shekara akwai wanda daga nan za su kasashen turai wanda daga can wani lokaci za su hijira su dawo nan duk a cikin wannan saman suke tafiya har yanzu a yawo dan adam akwai gurin da bai je ba a cikin sama bai je gurin ba akwai gurin kuma da bai yi sama ma ya je saboda Allah ya kare gurin ba wani wanda yake gitta ta gurin to wannan halittar wanda yayi wannan halitta shine zaka ce ba zai je dawo da kai ba to shine Allah yake ga mana halittar samai da ta kasa akbaru min khalqin nas ta ja da mutane girma amma walakinna aktharan nas sai dai mafi yawancin mutane la ya'lamuna ba san haka ba ba kowa yake lura ya gane haka ba Allah ya ce awalam yarau annallaha allazi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihin bi qadirin ala an yuhyi al-mauta yanzu ba sa ganin Allah da ya halicci sammai da kasai bai gaza ba wajen halittar su yanzu shi ne Allah zai gaza wajen dawo da mamata shi ne bai da iko bala yana da iko innahu ala kulli shay'in qadir Allah bai iko ne akan dukkan komai dan haka wannan kira ne da jan hankali da duk wanda zai kare shi tashin alkiyama da sunan cewa ai ba za ki dawo da mutum ba in ya mutu ai in ya mutu ya tabi kenan to su kalli halittar sama dali daga cikin dalilai da Allah yake bayarwa na hankali su kalli halittar sama da kasa to wanda ya halicci sama da kasa shine zai gagare da wani mutum wanda yake guda nawa yake in an gurga cikin sama ma ina zai je ba inda zai je guda nawa yake akwai sunan da in ya sauka daga sama in ya sauka ya zai ka girma to kaga ina mutum zai je to Allah da yi wannan yana da iko da ya dawo da mutane bayan sun mutu saboda tashin hankiya ubangiji Allah ya dace da mu Allah ka dora mu akan abin da kake so Allah ka shiryar da mu zuwa tafarki madaidaici Allah ka raya mu rayuwa mai kyau Allah ka kara mana albarka a cikin wannan rayuwa Allah ka karbi ibadun mu ka yafe mana kurakuran mu ka cika magabatan mu ka ba mu zama lafiya a kasar mu da dukkan kasashen musulmi gaba daya Allah ka dauka musulunci da musulmai ka saskanta kafirci da kafirai bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin